Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saronia da Fara'a da Numar da Lod da kuma Niya Muryar Arewa. Zama ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com.
Kowane rana
masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 28 ga watan Satumba. Game da batun zuwa kasashen waje janyo masu saka jari a Najeriya, shin ina ko ana ganin abun a kar?
Kowane rana za ce tura investor za su zo Najeriya. Ina kika taba kika ga wani investor?
To ko me yasa masu yawon bude ido suka rage zuwa shahararren gandun dajin nan na Gashaka?
Why is it so? Is always shakatawa kuma na harbe ai ba shakatawa ba kuma dole mutum gudu maran shi.
Kuma kamar kowace ranar Laraba muna tafa da maimaitin shirin ciki da gaskiya, muna kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Tsohon shugaban Isra'ila kuma tsohon Prime Minister Shimon Peres, wanda aka cewa ya share tsawon duk shekarun kafa Isra'ila yana bauta mata, ya rasu yana da shekaru 93 a duniya. Peres, wanda ya huskanci kasawar jikinsa kamar makonni biyu da suka wuce, ya rasu ne a yau Laraba a wani asibiti da ke Hashoma. Kusan duk wani babban mukamin siyasa da ake rikewa a kasar tashi, kama daga Prime Minister, Ministan Tsaro, Ministan Harkokin Waje da kuma Shugaban Kasa, duk Peres ya rika su. Haka kuma a duk tarihin Isra'ila shine fi kowa dadewa zama dan Majalisar Dokokin Kasar, mukamin da ya rike na tsawon shekaru 48. Kuma abin mamaki, Peres ba ma dan kasar Isra'ila na asali bane, a kasar Belarus ne aka haife shi. Ya koma Isra'ila da zama yana dan yaro shekaru 11 kacal da haihuwa, lokacin da Isra'ila ma tana karkashin mulkin mallakan Burtaniya.
Masu aikin ceto a Masar a jiya Talata sun tsamo garuwakin bakin haure da dama da suka nitse a cikin ruwan masunta, wato jirgin ruwan masunta a gabar tekun Mediterania, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu sama da 200 a hadarin jirgin ruwan da ya faru ran 21 ga watan nan na Satumba. Waɗanda suka tsira sun ce kamar mutane 450 zuwa 600 cikin su, har da mata da yara ƙanana da dama, aka cusa a cikin jirgin ruwan da ya nitse a garin Rosetta mai tashar jirgin ruwa aka tasar ma tarayyar Turai, wato dai nahiyar Turai. Hukumomin sojin kasar Misra sun ce galibin waɗanda abun ya shafa 'yan asalin kasar Misra ne daga yankin Nile Delta, kuma mafi yawansu matasa ne da suke ƙoƙarin ƙeratawa zuwa Turai don inganta rayuwarsu. Amma kuma wasu rahotanni na cewa akwai 'yan ƙasashen Afirka da dama da kuma wasu daga kasar Siriya. 'Yan sandan Masar sun faɗa a ranar Litini cewa an tsare mutumin da ya mallaki jirgin ruwan, wanda zai iya fuskantar shari'ar laifin yin wato tsumogan mutane da kuma kisan kai. Hukumar gandun, wato hukumar 'yan gudun hijira ta duniya, ta ce bakin haure 300,500 ne suka mutu ko kuma suka bata a wannan shekara, yayin da suke kokarin ƙetara tekun Mediterania. Hukumar ta ce adadin ya nuna cewa mutanen da suka mutu bana sun fi na bara da misalin 600.
Ana sauraron wa'innan labarin ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, Washington DC. A wannan babban hukuncin da ba taɓa yanke irinsa ba, kotun ƙasa da ƙasa jiya Talata ta yanke ma wani mutum mai tsaurin ra'ayin musulunci hukunci bayan da ta same shi da laifin nakasa wasu kayan tarihi masu muhimmanci a ƙasar Mali. Wannan ne karo na farko da kotu da mazauninta yake Hague ta yanke irin wannan hukuncin laifin barna a matsayin laifin yaki, kuma ta yankewa Ahmad Alfaki Al-Mahdi hukuncin daurin shekaru 9 a gidan yari. Laifin da Al-Mahdi ya aikata ya isa a masa hukunci na shekaru 30, to amma kotun ta yi la'akari da amsa laifin sa da kuma nuna nadaman sa akan abin da yayi, kuma ya gargadi sauran musulmi kada kowa ya sake maimaita irin wannan danyen aikin. An dora masa laifin jagorancin lalata tsofin masallataiya da aka gina tun shekaru daruruwa ta hanyar amfani da gatari da kuma injinan motocin bulldozer a birnin Timbuktu mai cike da tarihi, yayin da kungiyar tsagirin Islama suka kwace yankin arewacin Mali a shekarar 2012. Mazauna birnin na Timbuktu da suka shaida rusa wannan wuri na ibadar sun barke da shewa a lokacin da suka ji hukuncin da aka yanke mishi. Wani jagoran ɗan yawon bude ido wanda ya shaidawa ainihin kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa ko shakka babu an yi wa kakannin su adalci da wannan hukunci da aka yanke wa Mahdi.
Kungiyar bangaren Cobra ta jama'iyyar SSDM ta Sudan ta Kudu da ke karkashin shugabancin David Yau Yau ta sha alwashin za ta sake kaddamar da yaki kan gwamnatin shugaban kasar Salva Kiir saboda gazawa wajen cika alkawarin da ya dauka na yin aiki da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2014. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a birnin Jos Head, kwatar jihar Plateau a Najeriya, inda wasu masana'antu suka yi wani taro na nuna bacin ransu kan wasu manufofin gwamnati da suka ce na nakasa su. Zainab Babaji gare ki.
A wani taron manema labarai karkashin shugabancin tsohon mataimakin shugaban kwamitin kudi na majalisar wakilai Leo Dilkon yace Najeriya tana da masana'antu da kayayyakin da za ta sarrafa da ke da inganci fiye da waɗanda ake shigowa da su daga kasashen waje, amma wasu jami'an gwamnati suna sa kafar angulu wa kokarin gwamnatin tarayya na farfado da shirin dogaro da kai. Leo Dilkon, wanda shike da kamfanin Hamtul Press da ke da injinan buga takardu, yin jakunkuna, kyankyasan kaji da sauran amfanin gona, yace matakan da wasu jami'an gwamnati ke gindayawa suke hana ci gaban masana'antu a Najeriya.
Ina zaune sai naji cewa za a yi kamfanin dankali miliyan 120 a Manchok. Na daya, Manchok ba kasa ce wanda suke dankalin Turawa ba, wanda jihar Kaduna. An wayi gari ba a taimakon manoma, dollar ne kawai ake sayarwa. Kowane rana za a ce Turawa investor za su zo Najeriya. Ina kika taba kika ga wani investor? Gani da sabobin injuna na yin buhu, amma bamu da kayan aiki. Ana nan ana cewa za a ba wa mutane aiki. Aiki yau kin zo kin gani, muna yin buhuna, muna gona, muna da lemu, ba abin da ban da shi.
Ku masu masana'antu, wace matsala kuke fuskanta?
To, bamu samun kudi, ba goyon baya, sai dai ko muna ji a radio za a ce miki akwai kudin gona, za a ce miki akwai kudin wannan, amma gaskiyan shi shine ba a bamu kudin nan.
To, idan aka ce ka bada shawara, wace shawara zaka bayar?
Shawaran da zan bayar na farko shine wannan procurement act dole a je ta ganga. Akwai raw material din a nan kasan, amma gaba daya indiyoyin nan kaiwa suke ya Turai. Sai kuma a dauki dola a ba wa wayansu su da arha, su je su saya, su dawo su sake sayar mana da tsada.
Wasu masu aiki a masana'antun da suka halarci taron sun shaida mun cewa rashin kayayyakin aiki ya hana su gudanar da aikin su, wanda a cewar su ya janyo dimbin matasa gararran ba a titunan Najeriya.
Sunana Bello Ibrahim, ina fito daga Kano State. Da gwamnati za ta dan bada hannu da zai iya diban ma'aikata, kinga ta nan ko ta nan barin an ci gaba kuma an rage zaman banza.
Musa Isa, ni mutumin Gombe ne. To, muna son gwamnati su hangata mana ta wurin ruwan material.
Sunana Abdullahi Nuhu daga jihar Kano. Gaskiya muna roƙon gwamnati da ta inganta masana'antunta na gida.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To, a gaishe ki, kafin mu ci gaba bari a ɗan girgije da wannan.
Toran jiwa ba fasawa dan Usman.
da marigayi shata. To har yanzu dai kan wannan batu na masana'antu, hukumomi a jihohin Taraba da Adamawa na kokawa kan yadda tashe-tashen hankula ke hana su samun kudaden shiga a fannin yawon bude ido. Ibrahim Abdul Aziz, gare ka.
Yayin da wasu kasashen duniya ke nazarin nasarorin da suka cimma ta wurin bunƙasa tattalinsu ta hanyar habaka da kuma inganta wuraren yawon shakatawa, jihohin Adamawa da Taraba na arewa maso gabashin Najeriya da ke alfahari da wuraren yawon shakatawa na gandun dajin Gashakagunti wanda ya fi faɗi a duk nahiyar Afirka, da kuma daular Sukur na ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa mai daɗaɗɗiyar tarihi, wadda asusun UNESCO na Majalisar Ɗinkin Duniya ya keɓe a taronsa da yayi a kasar Morocco a shekara ta 1999, na kokawa da koma baya sakamakon rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da Boko Haram suka jefa yankin a ciki. Gwamnan jihar Taraba, Architect Darius Dixon Ishaku, ya yi mini bayanin matsaloli da yawon shakatawa ke fuskanta.
Muna so a yi irin model da ana yi a Kenya anan. Na so mu fara sanazan tara akwai cikas. Akwai arm robbery sosai a wannan Gashakagunto. Ga munyo festival a Ibi, wanda international festival, har mun samu taimako MTN da wadansu har sun ba mu taimako. Muna son mu yi festival wannan shekara, amma mun kasa yi don lokacin ana yaki a Ibi. Why is it so? Is always shakatawa kuma ana harbe, ai ba shakatawa ba kuma. Dole mutum gudu maran shi.
A jihar Adamawa, makwabciyar ta kuwa wata gidauniya mai zaman kanta, wato Kinjir Foundation, da ke hankoran habaka yawon shakatawa a daular Sukur, wadda Ciroman Sukur Sale Kinjir ke jagoranta, ya bayyana mini cewa yau shekaru uku kenan da masu yawon shakatawa, masu nazarin tarihi da kuma dalibai suka dauke kafa daga yankin.
Yawon bude ido ta zama yanzu hanyar musamman na samun kuɗin shiga a kasashe inda aka yi developing dinta, kamar su Kenya da sauran kasashe, har su Ghana ma. Ko da suke kafin insurgency, ita state government tana developing one resort wanda ake kiranta Sukur Wonder World, amma da aka shiga wannan insurgency ba block a wanda ya rage wannan sun rage din sa down gaba daya.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
To a gaida Sanusi Adamu ba, Ibrahim Abdul Aziz ba kamar yadda na faɗa. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji wani dan uwan Malam Yakubu Abdullahi, wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo, dan majalisar dokokin jihar Bauchi, yana mana bayanin matsayinsu game da zarge-zargen da Malama Firdausi, matar wani dan uwansa mai suna Ado da ya rasu, ta yi. Shi wannan dan uwa na Yakubu Wowo sunansa Muhammad Abdullahi. A makon na jiya mun tsaya kan tambayar da aka masa game da rasuwar ɗaya daga cikin ‘ya’ya guda biyu da Firdausi ta yi zargin cewar Yakubu Wowo ne ya zo ya ƙwace mata su a bayan rasuwar mijinta Ado. Babban abin da Firdausi ta ce ya dame ta game da mutuwar wannan ɗiyata ta Nana shi ne cewar haka siddin babu ciwo aka ce ta mutu, kuma ba a ma sanar da ita ba.
To, dukanmu nan musulmai ne, kuma an ce kowane rai zai ɗanɗana mutuwa. Allah yanzu kamar shi marigayi Ado da ya rasu ai muna son sa kuma kanin ma ni kaman ni kani na ne can can baya ma in ka duba shekaruna da nashi amma Allah ya dauke shi kuma muna son shi amma Allah ya dauke shi haka ya faru da Nana ina jin gidan radio a America BOA ya kira ne yace Allah ya mana Nana rasuwa shi Yakubu nace
Yakubu okay
yace Allah ya mana Nana rasuwa
to dama suna hannun sa ne
eh suna hannun sa yawa kuma yaran nan da aka yi shi hannu aka bada shi a hannun su ba wai Yakubu ne da kama muka yi a matsayin mu na duk zuriya aka ce ya rike su saboda me ka san dalili saboda a doshi yake bin sa shakon su kusan ka san zaka haifi ayya wannan yana gaba da wannan amma za ga wani kamar ana ce ɗan biyu saboda shakon su so sai muka ga shakon su saboda ya damu da rasuwa wannan sai muka ce to wata kila yaran sana wajen sa zai dan samu sosoci a zuciyansa na rashin dan uwansa da yayi shine muka ce rike su to ita rasuwa yarinya ta rasu muka ni din nan ni ne duk a zuriyar mu nake da number waya ita fiddau su
rasuwan nan komai an sani da sanadi shine rashin lafiya ne ko kuma dai kawai lokaci ne yazo a kawai ta rasu
eh to Allah ne ya yi ikon sa ta rasu kuma bayan kafin ma a ji ai zanai da yarinya akwai likita da muka kirawo shi yazo ya duba ta bayan ya
asibiti take nan ta rasu
a gida ne da safe ta kwanta ne da safe a za a tashi su ta makaranta aka samu Allah ya mata rasuwa to muka ce bari likita yazo ya duba ta yazo ya duba ya tabbatar mana ya tabbatar cewa ta rasu shikenan sai muka ce to ni din nan na tashi abu da damu su biyu bayan na nemi wayan Fiddausu na nema ban same ta waya ba
kun ka tambaye ta kun kirawo likita kuna da wani tababa ne akan rasuwanta yasa kuka kirawo likita zo ya tantance
a ya muna da tababa
to me kawo likita
abin da ya kawo likita saboda mu tabbatar ka gane cewa ya ta rasu ne ko bata rasu ba ya tabbatar mana tabbaci muke so a matsayin mu na musulmi ka ayin aka ce mu tayara sai ayara su
ne abinda nake nufi yarinyan nan da ya tara su ne a gida yawa kuma babu wani rashin lafiya yawa to me kawo likita inde ba kuna da tababa bane ya tabbatar muku da cewar yanda ta rasu menene kace ta you know kaman yanda dai zamani ke ne gwada
ai ba wani duk wani musulmi ka ai dole imani da mutuwa haka ne to shine muka mun yi imani da mutuwa
okay to
kuma haka ne ya faru
to ta ce bayan yarinya ta rasu ba ku ga mata ba wani ne shi yaron kaman mai gidanta shine ya buko mata waya yana ce to wance sai fa hakuri nana Allah ya riga ya karba abun sa
kai mu dinga jin tsoron Allah in zamu yi magana yawa saboda duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa ranar gobe kamar yadda kake recording wannan haka ake recording duk abubuwan da muke yi ranar gobe kowa zai faɗi abin da ya faɗa kuma Allah zai mishi hukunci
ka ce kun kirawo likita domin ya tantance musabbabin rasuwan wannan yarinya Nana menene rahoton da shi likitan ne ba
a to likita dai ya rubuta cewa ta rasu ne natural death wato Allah ne ya kawo karan kwananta ta zo kashin iyaka kuma kaman kai ma ina ga yatanka ka zo ga ita dayan tana nan da ake cewa an yi meme dillan da ka shirya zan dauko ma ita kanwantan Zara'u ka ganta yawa
shi wannan likita aboci yake kuma na ne mai zaman kansa ne ko kuma ma'aikacin gwamnati da ma waye sunansa
consultant ne a teaching hospital professor Sani Malamini shine likitan da ya bada wannan ya satisfy cewa Allah ya mata rasuwa kuma rasuwa ne wanda kaya ta zo gaci kwananta ya kare ba ciwo ba komai haka Allah ya ƙara kwananta, kwana ya ƙare, ka san kwana ya ƙare ba makawa sai an je. Ni din nan sai da na neme ta a waya, na neme ta a waya ban same ta ba, sai na tada mutane biyu na ce ku je gidansu su gaya mata cewa ga abin da ya faru. Za a yi zana idan yarinyar nan karfe 8:30 ta zo, muka jira har tara saura bata zo ba, aka yi zana idan yarinya muka tawo makabarta. To a lokacin akwai ƴan uwanta da suka zo wajen, akwai wani kaninta Najibu da Garba ƴan uwanta ne, da yar uwanta da tazo da Kaningi, ita ma tace ta samu labari ne ta zo da Kaningi kenan, ta sa uwar ta gaya mata, uwar Bridows kenan ta gaya mata rasuwan, shine tazo. To amman kaga da yake mutane ba sa tsoron Allah, ba san ko za su abinda suka faɗa ranan gobe kiyama, kowa zai faɗa zai bi bayani ba, suka zo suka ce ba a gaya musu ba. To wannan kenan. Bayan wannan da muka dawo daga makabarta, akwai ƴan uwan uwan, ɗaya ma yanzu commissioner ne a gwamnatin wannan gwamnatin da muke ciki na Bauchi State, commissioner ne, sun zo da ƴan uwanta guda biyu, suka ce ita ta gaya musu uwar Fidansu, sun zo su zana ta'aziya bayan mun dawo daga makabarta. To amman kaga sun zo sun ce ba a gaya musu ba, shine abin da ban mamaki, wannan ƙarya suke.
To bayan rasuwanta da janaza, sun je sun kai wannan batu wajen hukuma jami'an tsaro, inda yake har aka ci sakeyanku kuka tafi can makabarta domin a gwada inda aka bi sinarin ya da ƙarshe ma kuka dagara nuna kabarinta. Da ma sunan da yake aka rubuta a rajista bai daidai ba ma.
Wannan shi ne abun mamaki ne. Abun mamaki kuwa shi ne a yaran nan guda biyu, wannan ana ce mata Nana, wannan Zara, da muka aka je makabarta, ai ina tsammanin kai da kanka na kawo ma bidiyo da aka ɗauka saboda irin wannan yaran a makabarta, inda aka sata a makabarta, kuma da suke maganan wai a je a nuna makabarta ko an sa suna
kabari.
Da a nan Bauchi, da ni da kai dukanmu muna Bauchi, in aka yi rasuwa kwana ɗaya biyu uku an ce ka je ka nuna makabarta, in ba shaida aka yi ba, ba kai saka nuna ba, me yasa? Saboda lokacin ba a ma rubuta suna. To wannan da aka je, an je an samu makabartan da kabarin yarinya, yara ƙannanmu da suka je lokacin da suka tafi, ka san an yi rasu ana tura kamar ƴan gaba su je su a gyara makabarta da me tsarki awo, lokacin da ake rubuta suna su suka je suka ce Nana, ai suka ce Zara'u, kawai suka faɗi wannan sunan shikenan. To amma ba wannan ga makabartan yarinya an je din da aka samu, an samu sunan da kuma makabartan da adreshi a ina ne dan Juma Goje, kaga ba za a yi ƙarya ba kenan, yarinya dan Juma Goje ta rasu kuma daga wajen da aka zo, ka gani? To amma da yake mutane ba sa tsoron Allah, shine za a je su ta faɗan abu wanda ba haka yake ba, abin abin mamaki wallahi.
A kasance da mu a shiri na gaba domin jin ƙarishin wannan ɓangare na wannan batu, wanda za mu ci gaba da bibiyar sa har sai zuwa lokacin da kotu za ta kawo ga ƙarshen wannan magana. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke cewar mu huta lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya.
Da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da labarinta da ke nuna yadda wata kotu da ke zamanta a Kano ta bayar da umarnin cire sunayen kwankwasiya daga duk wani gini ko kuma kaddara mallakar gwamnatin jihar Kano. Jaridar ta ambato mai shari'a Wada yana cewa sanya sunan kwankwasiyar a jikin kaddarorin gwamnatin jihar Kano ya saba wa doka. A gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambatu tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a cikin jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. Yana ɗorawa shugaban Najeriyar Muhammadu Buhari alhakin kuncin rayuwa da 'yan Najeriyar ke fama da shi a halin yanzu. A can cikin jaridar Leadership kuwa ta ambato tsohon shugaban Najeriya ne General Abdulsalam Abubakar. Yana wanki gwamnan jihar Adamawa Bindo Jibrila a kan wani labarin da aka watsa a kafofin labarai da ke nuna cewa gwamnan yana amfani da motoci masu suliki da harsasai ba su fasawa. A can gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta ambato tsohon ministan mai na farko a Najeriya ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Maitama Sule. Yana cewa bai mallaki rijiyar mai ba a lokacin da ya rike ministan man fetur ba a Najeriya. A nata gefen jaridar Blueprint ta yi wani dogon sharhi ne akan dalilin da ya sa gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha kwatsam ya ɗauki matakin tsige kwamishinoni da wasu masu taimaka masa da ma shugabannin ƙananan hukumomin jihar ta Imo. Babban labarin jaridar People's Daily kuwa ta ambato ƙungiyar tuntuɓa na arewacin Najeriya ne tare da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya na yin watsi da shawaran nan na sayar da ƙaddarorin gwamnatin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu suka aika mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka, sunana Abun Didi Bunza. Ina kira ga 'yan majalisun Najeriya, ya kamata su samu kansu hankali. Bai kai wajen maganar da Abdulmumin Jibrin ya yi ba. Abdulmumin Jibrin ya faɗi gaskiya, idan ba su da hannu cikin badakalar rusa ƙasa ga da badakala ya kuɗaɗe, a ya za a yi hitowar waɗi? Ya san sirrin majalisa, ya san abin da an majalisa, saboda haka su yi taka tsantsan.
Assalamu alaikum, mai magana Hudu Muhammad Bello daga ƙaramar hukumar San da jihar Taraba, shugabawar bisa adalci na jihar Taraba. A cikin gaskiya ina mai jan hankalin 'yan majalisar dattawan Najeriya da wakilai da mayan gwamnatoci. Sau kamata yi bibi lamarin Abdulmumin Jibrin da idon tafiya. Ba wai don ya faɗi wannan abun da yake faruwa a majalisar tarayyar Najeriya sai a ce ya dan mai laifi ko kuma a yi mutuncin majalisa ba, a'a ba. Ana ƙoƙarin yi ma lamarin da ainihin wankan tsafta a ƙarfafa lamari gaba ɗaya na.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasun.
To sai a haƙura yanzu kuma ga Baba Yaƙub Maƙeri ya dawo da labaran duniya. Amma fa a taƙaice.
Tsohon shugaban Isra'ila kuma tsohon Firaminista Shimon Peres, wanda ake cewa ya share tsawon duk shekarun kafa Isra'ila yana mata bauta, ya rasu yana da shekaru 93 a duniya. Peres, wanda ya huskanci kasawar jikinsa kamar makonni biyu da suka wuce, ya rasu yau Laraba a wani asibiti da ke Hashoma. Kusan duk wani babban mukamin siyasa da ake riƙewa a ƙasar tashi, kama daga Prime Minister, Ministan Tsaro da Ministan Harkokin Waje da Shugaban Ƙasa, duk Peres ya riƙe su. Masu aikin ceto a Egypt a jiya Talata sun tsamo gawarwakin bakin haure da dama wanda suka nitse a cikin jirgin ruwan masunta a gabar tekun Mediterranean.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Yaƙub Maƙeri da ya tayani, da kuma wanda ba da umarni CD da injiniyanmu na wannan lokacin, wato Charles Holtz, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.